the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Da fatan an wayi gari lafiya kuma da fatan masu azumi suna ibada cikin koshin lafiya. Aisha Mu'azzu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safi a daidai wannan lokaci yau Juma'a 29 ga watan Maris na shekara ta 2024. Kafin ku ji abun da muke tafi da su da farko ga Ibrahim da kanin labarai.
To Aisha, babbar kotun majalisar dinkin duniya ta umurci Isra'ila da ta buɗe ƙarin wuraren ƙetare kan iyaka zuwa Gaza don a samu shigar da ƙarin kayayyakin jinƙai yankin. Mutane akalla tara sun mutu a wani hatsarin mota a arewa maso gabashin Iran jiya Alhamis, wanda shine hatsari mafi muni tunda aka fara bikin sabuwar shekarar Farisiya. Rundunar sojin hayar nan ta ƴan Rasha mai suna Wakna na taimaka ma sojojin gwamnatin Mali a yankin tsakiya da kuma arewacin ƙasar.
To kanin labaran kenan.
Wannan gada da ya rushe zai kawo cikas sosai ga mutanen Baltimore kuma banda mutanen Baltimore ma a cikin United States gaba daya. Da kuma banda haka din wannan gada din yawancin jirage ruwa manya-manya wanda suna kwaso container daga nan sun an dakatar da su ba su bi ta waɗannan ba su.
Wani gutsire na bayanan wani mazaunin Baltimore inda wata gada mai muhimmanci a fannin hada-hadar kasuwanci ta rubuta kenan kan irin tasirin da zai haifar a bangaren tattalin arziki. Idan muka koma Najeriya kuma yayin da dakarun tsaron kasar suke ci gaba da yaki da masu ayyukan ta'addanci, za a ji mahangar wani masani al'amuran tsaro akan batun daidaita al'amuran ayyukan jami'an tsaro a kasar domin a samu kwalliya ta biya kuɗin sabulu.
Kamata a dinga hukunta wa'anda ke da alhakin tabbatar da abu ko kuma hana shi tabbatuwa idan ya tabbata ko kuma bai tabbata, wato wa'anda ake ganin kamar suka yi sakaci wurin aikin su.
Kamar yadda muka saba a duk rana irin ta yau Juma'a kuma Isa Lawal Ikra yana tafa da shirin manuniya, kuma a yau shirin zai mai da hankali ne akan sirrin da ke kunshe cikin kasafin kuɗin Najeriya da ake zargin an yi cushe da kuma maganar matsalar tsaro a ƙasar. Albarkacin wannan wata na Ramadana kuma za mu kawo muku rasihar malamai, amma fa duk wannan sai bayan mun fara da shan labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya ga labaran. Jiya Alhamis, babbar kotun majalisar dinkin duniya ta umarci Isra'ila a ƙarƙashin wata doka ta musamman amma wajiba da ta buɗe ƙarin wuraren ƙetare kan iyaka zuwa Gaza don a samu shigar da ƙarin kayayyakin jinƙai yankin don amfanar Palestina wanda ke fama da yunwa. Umurnin na kotun ƙasa da ƙasa da ke birnin Hague ya buƙaci Isra'ila da ta ɗau dukkanin ingantattu matakai don tabbatar da cewa an samu tura ababen da ake matuƙar buƙata da kuma masu taimakon jinƙai ba tare da ɓata lokaci ba, ciki har da abinci, ruwan sha, man fetur da magunguna. Kotun ta kuma umarci Isra'ila da ta gaggauta tabbatar da cewa sojojinta ba sa aikata abubuwan da ka iya zama wani nau'i na tauye haƙƙin Falistina wanda ke Gaza a matsayinsu na waɗanda suke samun kariya ƙarƙashin tanajin da ya hana kisan kare dangi, ciki har da amfani da wasu hanyoyi da suka haɗa da samar da kayayyakin jinƙai da ake buƙata a cikin gaggawa. Mutane akalla tara sun mutu a wani hatsarin mota a arewa maso gabashin Iran jiya Alhamis, wanda shine hatsari guda mafi muni tunda aka fara bikin sabuwar shekarar Farisiya a cewar kafafen yada labaran gwamnati. Yan sanda sun ce zuwa yanzu mutane 589 ne suka mutu tunda aka fara bukukuwan daga ranar 19 ga watan nan na Maris, wanda za a kuma kammala ranar 1 ga watan Afrilu, lokacin da Iraniyawa da yawa kan samu damar ziyartar iyalansu. Hatsarin na baya-bayan nan wanda ya auku a lardin Semnan da ke gabashin Tehran babban birnin kasar ya kuma sa wasu motoci kamawa da wuta, a cewar kamfanin dillancin labarai na gwamnati IRNA. Muliyoyin 'yan Turkiya za su dunguma zuwa rumfunan kada ƙuri'a don zaben magadan gari da ciyamomin ƙananan hukumomi da birane da kuma gundumomi a lardin wato a ranar Lahadi. Zaben na zuwa ne ƙasa da shekara guda bayan da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi nasarar samun wa'adinsa, wato wani wa'adin kuma inda zai sake yin shekaru biyar bisa gadon mulki. Yanzu al'amuran shekara ta 2024 ne ke gabanmu, a cewar Erdogan a jawabinsa na baya, wato na bayan nasara. Ya ƙara da cewa shin an shirya yin nasara a Uskudar, wato wata gunduma a Istanbul inda Erdogan ke da gidansa da kansa, da kuma lahirin Istanbul a zaɓukan matakan ƙananan hukumomi a shekara ta 2024.
Kashin labaran na farko kenan, nan ba da jimawa ba Ibrahim zai dawo ya karanto sauran labaran. Amma yanzu dai za mu fara daga nan Amurka, inda a ranar Talata wani jirgin ruwa na dakon kayayyakin sanadiyar ruftawar wata daddadiyar gada mai mahimmanci gaske ga tattalin arziki ko kuma harkokin kasuwanci a ciki da wajen Amurka. A wata hira da Maryam Dauda, wani mazaunin Baltimore Dr. Daniel Sama'ila ya amsa wata tambaya akan irin tasirin da ruftawar gadar za ta yi a fannin tattalin arziki, kuma ya fara kamar haka.
To, abin da zan ce a takaice shine wannan gada da ya rushe zai kawo cikas sosai ga mutanen Baltimore, kuma banda mutanen Baltimore ma a cikin United States gaba daya. Da kuma banda haka din, wannan gada din yawancin jirage manya-manya wanda suna kwaso container daga nan, da kuma container wanda suna kawo kaya nan,
jiragen ruwa kenan.
Jiragen ruwa, so da yanzu din an dakatar da su, ba za su iya aiki, ba za su iya bi ta wajen nan ba, so yanzu sai an nemi wani hanya wanda za su fara bi yanzu saboda wannan gada din ya rushe. So kuma banda haka din ma'aikata wanda suna zuwa aiki kusan an ce a kalla kusan 8,000 wanda suna zuwa aiki suna bin wannan birnin yanzu ba za su iya bi ba, so sai su nemi wani hanya daban wanda za su iya zagaya su zo wajen aikinsu. Kuma banda haka din akwai ma'aikata wanda aikinsu shi ne suna maintainin birnin nan, so yanzu din ba su da aiki, sai an ga yanda za a iya gyara wannan aikin. So duk wanda zai shafi ma'aikata da kuma mutane wanda suna bin wannan hanya din su zo aiki kuma su samu aiki da za su yi.
To yanzu wa yanzu za a iya cewa an san kamar zuwa yaushe za a fara gyaran gadar?
A takaice yanzu shi shugaban kasa na America din President Biden ya ce za su taimaka ma mutanen Baltimore a gan cewa an gina wannan bridge, amma kalla suka ce ko ma za a gina zai kusan shekara biyu kafin ma a ce za a kara sarko kuma a fara gina.
So da
ido lokaci kwarai, kuma sun ce bincike za su bincike su tabbatar su ga meye ne kawo wannan cikas din, kuma binciken sun ce zai kai shekara biyu. So nan da shekara biyu ko zuwa shekara biyu shi ne za a ce za a iya gama wannan.
To kamar yanzu mutanen da ke zama a unguwannin da ke kusa da gadar kamar Dundalk ko kuma waɗanda ke bi ta wannan gadar su je wurin aiki, ya suke tafiyar su?
To yanzu din an ce yanzu din saboda wannan abin da ya faru din, su yanzu din hanyar da aka ba su da za su dinga bi yanzu sun ya kara musu kusan 30 miles. So yanzu din za su bi
kamar mil 30 kenan.
Mil 30 kuma, so because of mil 30 yanzu din zai increase in time nasu da za su je aiki, kuma kuɗin mai da kuma zai kawo yawancin motoci da yawa za su je hanya ɗaya, so zai kawo cunkoso sosai. Macin koso zai kawo matsala sosai ba mutane.
To yanzu wa yanzu an iya ƙara gano gawarwakin mutanen da lamarin ya shafa?
A yanzu din sun ce sun samo gawaki guda biyu, ko haya suna neman sauran gawaki guda hudu din. Kuma wanda aka samu da yawancin su din daya sun ce daga Honduras ne, kuma ɗayan da kuma ɓangaren South America. So amma har yanzu din suna neman mutane guda hudu.
Maryam Dauda wata hira da ta yi da Dr. Daniel Sama'ila kenan akan ruftawar gadar Francis Scott a Baltimore. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim da ƙarshen labaran duniya.
To Wato Aisha, rundunar sojin hayar nan ta ƴan Rasha mai suna Wakna na taimaka ma sojojin gwamnatin Mali a yankin tsakiya da kuma arewacin ƙasar wajen kai farmaki da samami ta wajen amfani da makaman da suka hada da jirage marasa matuka, inda hakan har ya kai ga kashe fararen hula da dan dama, ciki har da yara, a cewar kungiyoyin kare haƙƙin dan adam a wannan rahoton su da aka wallafa a wannan makon wanda ya shafi lokutan Disamba zuwa Maris din nan. Kasar Mali dai, kamar makwabtanta Burkina Faso da Niger, ta shafe shekaru sama da goma tana fafatawa da kungiyoyin ƴan tawaye masu tsatsauran ra'ayin addini, ciki har da masu alaka da Al-Qaida da ISIS. Biyo bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a duka kasashen uku a ƴan shekarun nan, gwamnatocin mulkin sojin kasashen sun kori sojojin Faransa suka karkata ga kungiyoyin sojin haya na ƴan Rasha don neman taimakon tsaro a maimakon Faransawan. A ƙarshe, Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen ƴan Republican za ta gabatar da wasu kasidu biyu na buƙatar tsige sakataren tsaron cikin gida na Amurka Alejandro Mayorkas ga Majalisar Dattawan Amurka a ranar 10 ga watan Afrilu, a cewar kakakin Majalisar Mike Johnson jiya Alhamis. Mayorkas, wanda ƴan Republican ke zargi da haddasa kwararowar bakin haure irin wadda ba a taba gani ba a kan iyakar Amurka da Mexico, Majalisar Wakilan ta tsige shi da ƙyar amma a watan jiya.
Ibrahim Kalmasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu koma Najeriya, inda jami'an tsaro suke ci gaba da fafatawa da masu ayyukan ta'addanci da zimmar kawar da su don al'umma ta samu sa'ida. Cikin wata hira da wani masani kuma mai sharhi akan al'amuran tsaro, Wing Commander Musa Isa Salmanur mai ritaya a wancan lokacin kan yadda aka kasa karya kashin bayan masu aikata ayyukan ta'addanci a Najeriya, na fara da masa tambaya kamar haka. A matsayinka na jami'in sojin saman Najeriya mai ritaya, yanzu kuma kana daga gefe kana kallo, menene kake gani aka yi ko kuma ake yi da ya kamata a sauya ko kuma a gyara ko kuma a daina, me ya kamata a yi da ba a yi, ko kuma me ya kamata a yi da ake yin shi ta hanyar da bai dace ba?
To, na farko dai, a duk sanda abu ya faru, ya kamata a zo a duba a yi akwai abin da su hukumar soja ko kuma ake fadin cewa after action review, wato duk sanda aka yi gumurzu ko kuma aka yi wani abu za a dawo a duba, to menene muka yi daidai, menene ba mu yi daidai ba, menene za a canza da sauransu. So wa'annan after action review din ya kamata a dinga yin su akai akai akan duk abin da ya faru, saboda a gane inda aka yi da inda ba a daidai ba. Na biyu kuma, ya kamata a dinga hukunta mutane idan a hukunta wanda ke da alhakin tabbatar da abu ko kuma hana shi tabbatuwa idan ya tabbata ko kuma bai tabbata, wato wanda ake ganin kamar suka yi sakaci wurin aikin su. Abin da yasa wannan yake da amfani shine, duk sanda bincike nuna cewa akwai wanda ya sakaci, ya kamata a hukunta shi, saboda ya nuna mana baya cewa gwamnati ko kuma hukuma ba za ta dauki irin wannan sakacin ba. Amma idan aka nuna mu mutane cewa idan aka yi sakaci abu ya faru, a waɗanda ke wurin ko dai kawai a soya masu wurin aiki ne ko kuma dai a dan masu wani abin da ba zai taka karaya karye ba, wannan zai sa kowa idan ma yana wannan matakin ko kuma yana wannan bai, sannan kuma idan aka ci galaba a wasu wurare, kar a dawo a yi sakaci kuma a huta a ce a to ai murgiya mun gama da wannan shikenan da sauran. Akwai abin da ake cewa offensive action, shi ya kamata kullum ana yunkuri ne tunda dai wa'annan ƴan ta'addan ba an gama da su bane, a tabbatar da cewa an kai lokacin da ba za su iya yin abubuwan da za su iya kawo wannan harin. Akan kuma abubuwan da ya kamata a ci gaba da ita a gwamnatance shine, wa'annan wuraren a ƙara ƙarfin ko kuma yawan jami'an tsaro, wato musamman ba ma na soja ba, ba. Na farko shi soja ba training din da aka ba shi ba kenan. Wannan na idan aka mutane suka zo na a ce je ya karbo su in aka je cin ana rikicin gona da sauransu a ce soja duk yanzu ya kai ga abinda aka yi mutane ma na fada a gida da a ce ina sojojin nan su zo su shirya su. Wannan ba aikin soja bane. Ya sa kuma an daura ma sojoji nauyin da ba su iya ba. Dole mu ƙara ƙarfin hukumar ƴan sanda. A ba su makamai.
Dama na son tambaye ku ne haƙƙin wani ne kula da irin waɗannan ayyuka?
Eh gaskiya irin waɗannan ayyukan hukumar ƴan sanda ne da sauran jami'an tsaro waɗanda ba soja ba ne. Soja shi ainihin aikin shi shine ya tare ƙasa daga hare-hare daga wajen ƙasa. Amma yadda muka samu kanmu shine cewa shi sojan Najeriya an maida shi har faɗa tsakanin matasa biyu za a nemi soja. Soja abinda ake cewa last option ita hukumar ƴan sanda sai sun nuna cewa sun gaza shine za a kawo soja. Shi kuma sojan aka zo kusan shekara 10 wani abu duka kullun soja na kan titi suke patrol yanzu su suke checkpoint su suke in ma za a je rusa gida a ce wai so sai an je da soja ko kuma za a ji kama ƴan kwaya bai kamata a yi irin waɗannan ba ya kamata a ƙara ƙarfin waɗannan hukumomin da daman alhakin su ke cikin wannan.
Wing Commander Musa Isa Salmanu mai ritaya kenan a wata hira da ne da shi kan al'amuran tsaro a Najeriya. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe 1:40 ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Ɗaliban makarantar kurgan da suke ta tattauna yadda aka fitar da su wasu masana ke ganin akwai dai wata alamar rufa-rufa.
Kowa ma yana tunanin shin waɗannan kuɗi ne aka bayar aka karɓo tunda ita gwamnati ta yi an sako yara. Wannan yana nufi babu wani karuwa rana da aka yi tsakanin ƴan bindigan nan da jami'an tsaro.
Game da maganar maganin matsananciyar matsalar tsaro a Najeriya kuwa wasu ne ke cewa akwai gangancin gangan idan aka ce ƴan sandan jiha za a kafa.
ƴan vigilante da muke da su fiye da miliyan 1 in ka haɗa army, navy, air force, police, civil defense, SSS, wallahi duk mun fi yawa.
Ni ban yadda cewa ai ƴan sandan jihohi ba. Hanya ce kawai ta kawo matsaloli na wargaje Najeriya gaba daya.
Game da batun bizne madudin kuɗi cikin kasafin kuɗin Najeriya da ningiyar zare-zaren zargi kuwa wasu masu tsakin da suke tattace guri ne suka zafafa.
Akwai hukumomi wanda kasafin kuɗin su ana kawo a dunkule ne. To shine fa abin da Abdul Ningi ya gani.
In ka iya koran ningi, ni ba ka iya korona a Najeriya. Ko ba kai saka withdrawing certificate na majalisa ba na riga na kare in kuma ana kora ka sa a kore ni nace akwai aike babu location
wadannan fa so mun tabi kawai muka tattabo cikin tarin muro da za ku ji cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa da tsarin jera harufa shiri na 163 cikin jerin shirin manuniyan da Hausa tsantsa kawai yakan sarrafa mai yiwa sakar sarrafa sirrin sakai sakamakon sako daliban kurgan jihar Kaduna kuma ya sa wasu masana suka fara tunanin gwamnati dai ta zo da wata sabuwar tsurfa. Masani kan harkokin tsaro Manjo ya hashin komai ritaya ya ce akwai tarin tamboyi kan daliban da aka sako idan har mai bincike ya zulfafa
sabani yanda can baya aka saba inda kafin a kira iyayen yara ko kuma a kira ƴan jarida yaran nan za a ce an karbo su ne da karfin bindiga ko kuma an ba da kudin fansa ne ta yanda jama'a suka ma fara samun bayani ne daga jami'an tsaron da suka yi kokarin karbo su. To amma wannan karo sanar wannan ta fito ne daga bakin gwamnati da kansa ba ma mai magana da yayin gwamnati ko kwamishinan tsaro na gwamnatin jiha ba wanda ya bar baya da kura ya sa mutane suna ta taba ba dan ana gani kaman wani shiri ne domin beyewa a yanda muka sani in an karbo yara irin wannan daga hannun ƴan bindiga mafi yawa ma gwamnati takan ce a je a duba lafiyar su ne su kansu jami'an tsaron ba sa ma ba da su sai sun tare ƴan jaridu sun tabbatar musu sun kuma faɗa hanyar da aka ba aka karbo su. A wannan karin da gaskiya fi sabilillahi mutane sun ga wani sabon salo sun ga abin da yake ya bar su da mamaki kowa ma yana tunanin shin waɗannan kuɗi ne aka bayar aka karbo tunda ita gwamnati ta yi an sako yara. To in aka ce an sako su wannan yana nufi babu wani karuwa rana da aka yi tsakanin ƴan bindigan nan da jami'an tsaro musamman kuma ba daga bakin jami'an tsaron na aka
zuwa.
Game da batun bujiro da ƴan sandan jihohi domin magance matsalar tsaro kuwa shugaban kungiyar ƴan sintiri a Nigeria Navy Captain Umar Bakori ne yace a gaskiya akwai jarfa.
Kungiya ya san cewa security outfit gaba ɗaya ne kasan nan ba su da yawa. Ɗan vigilante da muke da su fiye da miliyan 1 in ka hada army, navy, air force, police, civil defense, SSS wallahi duk mun fi su yawa. To muka ce a shirye muke mu taimaka.
Menene bukatar ku da yasa kuka zo wannan majalisar?
An yi community policing, an ba su running course kuma gwamnati aka ba biliyan 13.3 ina yin community policing din an ga ana maganan ɗan sandan jihohi. To sannan su kansu masu daukan ba suna daukan su sun san cancanta bane, a'a suna daukan su domin sun san cewa suna da mutane waɗanda suka yi magana da yawunsu. To mu kuma vigilante waɗannan da ba su so din waɗanda suke da passion for security su muke dauka duk ga su nan all over. Duk inda kaga an samu nasara daga wurin mu ne a Kuriga ne, a Chibok ne, a Jabci ne, a Birnin Gwari. Je Birnin Gwari ka duba police station guda ne a gurin. Muna so gwamnati ta manta da maganar ƴan sandan jihohi. Aiki ƴan vigilante zamu aiki ba da ƴan sanda kaɗai ba, zamu iya taimaka ma immigration, customs, civil defense, firefighting, ka je North East ko North West ka gani duk waɗanda suke leading mun fi sojojin sanin lungu kuma sun sani kuma sun afishe ta abinda muke.
Shi ma dai tsohon gwamnan jihar Kabawa kuma da masajjan tarayyar Nigeria yanzu Sanata Muhammad Adamu Alheri ya ce kafa ƴan sandan jihar Barna kawai zai bude wa kofa.
Eh gaskiya ne babu isassun jama'a tsaro musamman ƴan sanda da sojoji, shi yasa wasu jihohi ke magana cewa kawo ƴan sakai. Amma ƴan sakai din nan ba kai ba su AK-47 saboda AK-47 present ne kawai ke ba da dama in haka. Sai ƴan sanda ko soja su aka yadda su ɗauki AK-47 su takari ƴan bindiga. So ina ganin haɗari ne a bar ƴan sakai su je gaba da gaba da ƴan bindiga. Waɗanda alburusan suke gare su da makaman da ke gare su suna iya halaka ƴan sakai 100 kafin ma a kashe mutum guda.
To yaya kake ganin batun ƴan sandan jihohi ɗin nan to?
Ni ban yadda cewa a yi ƴan sandan jihohi ba. Hanya ce kawai ta kawo matsaloli na wargaje Najeriya gaba ɗaya. Kuma ƴan siyasar mu har yanzu da no matured enough a ce a je a yi state police. Saboda haka ni ba ni goyon bayan a yi ƴan sandan jiha. ƴan sandan jiha ba za su iya aikin da ƴan sandan tarayya ke yi ba.
Da alamu da yanzu tsuguna ba ta kare ba game da zira-zaren zargin zumbuɗa kuɗi na cushe a cikin kasafin kuɗin Nigeria da ake ganin an yi su ta wata siffa. Domin kuwa mataimakin shugaban kwamitin kasafin kuɗi na masajjan tarayyar Najeriya Sanata Muhammad Ali Ndume ya ce kuɗin da Sanata Abdul Ningi Hanga cikin kasafin kuɗin fa an saka su ne da manufa.
Ni ne deputy na appropriation kuma bugu da kare shi minista na kasafin wanda ya shirya kasafin kuɗin Najeriya dan arewa ne. Ba gudu. Ba zai zo na wuri ya cuce mu ba. Speaker dan arewa ne. Chairman na committee na appropriation a majalisar wakilai dan arewa ne. Deputy Senate President dan arewa ne. Ni kaina da nake deputy na appropriation dan arewa ne. To sai muka dauki lissafi muka duba shi trillion 3 nan da yake cewa ba yi bayani ba. Kowane kasafin kuɗi haka ake yi ba, dukkan komi da komi ne ake bayani a ciki wanda kowa zai gane ba. To amma duk da haka sai muka fito da abun da ya hada trillion 3 din. Akwai hukumomi wanda kasafin kuɗin su ana kawo a dunkule ne. To shine fa abun da Abdu ne ya gani. Maimakon ka zo ka tambaye ni dan uwanka ma ce ya ne aka sisi da trillion. Gashi a gaba na zan baku. Za ku samu tattalin ya kama trillion 3 da biliyan 321 da miliyan 464 in kin hada da 25 da yake magana ne shine 28 da shugaban kasa ya sa hannu a ciki
kenan. Wato kudaden ma'aikatu da hukumomin gwamnati ne da dama ba a kawo muku
ba wai ba a kawo ba a kasashe.
Sai dai kuma tsohon dan masaukin tarayyar Najeriya daga jihar Niger Malam Abubakar Cika Adamu ya ce barnar da aka saba yi cikin kasafin kudin majalisar kasa ne kawai suke son ganin an lullufa.
In ana so a gyaran budget din Najeriya a zo za a iya gyaranta yanda ake tafiya wallahi in ba setin Najeriya akai ba ƙarya ne kullun wannan cusai sai ka ganshi. Wasun da kaji an ce ma ba location ai ƴan kwangilan suke jiya su yi za su ga ma'aikatun ga wanda nake so a ba kwangila.
Wai kana so ka ce gaskiya ne magana da ninje yake cewa za a iya cewa ga kuɗi kuma ba gurin aiki?
Wannan tabbas gaskiya ce kuma in ka iya koran ninje ni ba ka iya korona a Najeriya kuma ba ka iya saka withdrawing certificate na majalisa ba na riga na ƙare in kuma ana kora ka sa a kore ni na ce ƙarya suke yi kuma akwai aike ba babu location ranin su
amma ya za a yi da kudin
sace shi ake ai duba tunda dan Najeriya yace sai an bashi taliya tunda dan Najeriya yace sai an bashi kudi ya zabe to an dinga zaluntar su wata ranar in ka kalli abun ba za ka gallayin su ba kudi ake kashewa tun daga jam'iyya nawa ake sayan form nawa ake biyan delegates nawa ake biya ai zabe duk kudin su ne duk dan Najeriya duk dan majalisa ya zo ya ga ya man in ya isa idan da albashin shi har ya gama majalisa ƙarya ne albashin shi ba ta wuce naira miliyan 50 ba kai ya kai ga yanzu majalisa da ma na jihohi da na tarayya aje ni yau nace in ƙarya ne DSS su zo ai faridin din ɗan majalisar jiha da aka ba su jib jib da ɗan majalisar tarayya da aka ba su jib jib a ce musu ina jib din kullun sai da su ake tun kuma kayan gwamnati ne baka kare ba
ma kila ta musu girma ne za su siyar su amfani da
to doka ta ce motan gwamnati ba din ga maka wasu ba motan ma aka ba su ba kudin aka ba su muna da labari in za a gyara Najeriya a gyara in ba za a gyara ba to a halbe mu
tutun da zamu yi bajje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kamar da yadda dan adam kan tsufa domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1155 ne su yi sallamar sukin kudin da suke ganin sun daddafe a matsayin madafa kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu rufa rufa ni Isa Loli kara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu cikin sabon shirin na manuniya
a gaida na Ikara to albarkacin wannan wata mai falala kuma ga Malam Sa'idu Dalhatubawa da darasin Ramadan
أعوذ بالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسنانا إمام سعيد الحتباوة أبل إمام مسلاة جمعة نا ركن جدا جماعة كتنروا دكينا تيت مرسلا محمد أسكين غرم بوشي جهر بوشي ناجيريا الحمد لله نزعي وانوانا وطانا رمضانا متكدا الخيري دفللا كتن دك سكين فللا وانوانا وطانا رمضان nasin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da cewa wata ne wadda Allah ta'ala yana yanta bayi kowane dare da yini daga ainihin azaba zuwa ga samun gidan tsira kuma har ila yau daga cikin falalan wannan watan har ila yau na ɗaya daga cikin falala na wannan azumi kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar cewa lisaimi farhatani yafrahu huma farhatun inda fidri وفرحة عند لقاء ربه بأزمي ينا دا وسو فلنسكي قدابيو دا الله يأزر تاشي دا ونن فلنسكي ودا زي يسو دا لوك سند يزوبو دا باكي زي جداد انسي وعياي ونا أبو دا الله يددشي كوي جيني من يدان الله دا ونن أبو بابو مي أزمي دا زي زوشن روا بذاك سامي تكين جين دادي دا والولا ينا كوما جن كونسيان هنك لي عران سبا نياي ونا أبو دا الله يكي سو كوما ينا فاتن الله يددشي توسي كوما ببن فلنسكي دا زي يشيني kacin da zai gamu da ubangiji don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowanne aikin dan adam a hadisul qudusi Allah da kansa yake cewa dukkanin aikin dan adam nashi ne sai dai azumi ne kadai na dauka nawa cikin ayyuka duk gaba daya to sai malamai suka ce kowanne aiki Allah ya fadi yawan ladan da zai baiwa mai yi amma banda azumi sai Allah ya ce wannan nawa ne ni zan yi sakayya wa mai yi don ni matakar dayan ku zai bar abincin sa ya bar abincin sa ya bar iyalansa na tsawon awa niyan azumi din saboda ni to ni ne kuma zan yi sakayya akai to wannan yana nuna daraja da falala na wannan azumi na watan Ramadan
to yin suka fi mai sallama da ku ga Ibrahim ya dawo da labarai a takaice
to a takaicen aje Alhamis babbar kotun majalisar dinkin duniya ta umarci Isra'ila a ƙarƙashin wata doka ta musamman amma kuma wajiba da ta bude ƙarin wuraren ƙetar kan iyaka zuwa Gaza dan a samu shigar da ƙarin kayayyakin jinkai a yankin dan amfanar da Palestina wanda ke fama da yunwa mutane akalla 9 sun mutu a wani hatsarin mota a arewa maso gabashin Iran jiya Alhamis wanda shine hatsari mafi muni tunda aka fara bikin sabuwar shekarar Farsiya a cewar kafafen yaɗa labaran gwamnati Muliyoyin 'yan Turkiya za su dunguma zuwa rumfunan kada ƙuri'a don zaben magadan gari da ciyamomin ƙananan hukumomi na birane da gundumomi a ranar Lahadi. Rundunar sojin hayarnan ta 'yan Rasha mai suna Wakna na taimakama sojojin gwamnatin Mali a yankin tsakiya da kuma arewacin ƙasar wajen kai farmaki da samame ta wajen amfani da makaman da suka hada da jirage marasa matuka, inda hakan har ya kai ga kashe fararen hula da ɗan dama ciki har da yara, a cewar kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a wani rahoton su da aka wallafa a makon wannan makon wanda ya shafi lokutan Disamba zuwa Maris din nan.
To masu sauraro, da takaitattun labarin ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na safiyar yau. Sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon Ghana da GMT a saurari maimaicin wannan shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka ga nasarar wannan shirin, musamman ma Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto mana labarai, sai Daji Balawai da ya shirya ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Azubair, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ni lafiya, ma salama.